أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جمعة 22 غوتانا ربيع الأول وتأمكينا كالندر مسلنتي شكرا تدبود داري حدود 40 تقوص daidai da 4 ga watan September watan 9 kenan 2026 ana roƙon Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai ya bamu fahimta ingantacciya a cikin addinin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya raya musulmai ya kashe mu muna musulmai dan uwa masu daraja yana daga cikin ababe mafi muhimmanci musamman a irin wannan zamani da muke rayuwa a cikin sa zamanin da ya siffantu da saurin da yaduwar ababe da sauri cikin komai da kuma saukakewar yaduwar ilimi da duk wani abu da yake mai kyau har ma wanda yake mara kyau wannan ya sanya shubuhohi ma sukan zagaya tsakanin mutane wanda ya wajaba a ce ana fadakarwa dangane da wasu daga ciki kuma alhamdulillah malamai da daliban ilimi ba sai kasa akwai wa ba wajen ankar da musulmai kuma wannan yana da tushe cikin littafin Allah yana da tushe cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya ambaci shubuhi da yawa da kafirai suka kawo wanda aka warware su haka cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin shubuha irin waɗannan shubuhohi akwai shubuhar da wani ya siffanta kansa da cewar ya bar addini na musulunci ya koma cikin addini na kiristanci wai dalilinsa shine ya buɗe alkur'ani sai ya ga alkur'ani yana umarta da a kashe wanda ba musulmi ba irin su waqatilu fi sabilillahi waqatilul mushrikina kafatan sannan ya ce ya bude sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bincike ta nan ma dai sai ya samu ana umarni da a kashe wanda ba musulmi ba sai ya kawo hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu la ilaha illallah aw tarwa hatta yaqulu la ilaha illallah har zuwa karshen hadisin kuma har ya ambata cewar ya dau wannan matakin ne bayan bincike mai zurfi da yi wanda wannan shubuwa tashi inda za ka takaita ta kawai bangare na larabci na waɗannan ayoyi da yake kawowa da kuma hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka rushe shi domin idan ka ɗauki ayar misali cewa aka yi wa qatilu ku yaƙa ba wa qutulu ba ku kashe sannan duk inda ka ji an ce a kashe ko a yaƙa wannan fa waɗanda suke yaƙar musulmi ne babu wani mutum da zai iya nuna wata aya cikin alkur'ani da ta ce musulmai su kashe wanda bai ji ba bai gani ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi alkhairin wanda zai fassara alkur'ani bai yi haka ba daulolin khulafa'ur rashidun duka ba su yi haka ba waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa zamanin da musulmai ma suka bauɗe suka karkace ya zama ba 100% ake aiwatar da shari'ar musuluncin ba duk da ita ce constitution a cikin kasar musulmai ba a samu musulmai sun afkawa wasu al'ummomi haka kawai da ke sa ba ko sun tirsasa su akan addininsu to haka wancan hadithin ma kaga cewa ya umirtu an uqatila dan umarce ne da in yaki ba an aqtula ba hatta yaqulu sannan wannan hatta har sai sun ba a ce likaiwa ba a ce dan umarce ni da in yaki mutane ba domin su ce la ilaha illallah a'a har sai sun ce la ilaha illallah to kuma mun samu cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba su ce la ilaha illallah ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yake su ba bala annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alƙawari na ƙawance da wasu kabilu na larabawa da ba su kai ga musulunta ba wanda cin amanar wannan alƙawarin da quraishawa suka yi na kashe kabila ta Bani Bakrin da sauransu, wanda wannan yana daga cikin sabubban bude garin Makka. Kina Nabi sallallahu alaihi wasallam yana da kawaye, yana da abokan alƙawari, alliance, waɗanda ba musulmai ba. To kaga koda wannan aikin ka tsaya akai yana rushe cewar musulmi ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da mutumin da ba musulmi ba, ko kuma ba zai alaka da kai ba, ko zai yake ka har sai ka ce la ilaha illallah. To a gurguje uwa masu daraja, waɗannan zarge-zarge ne guda biyu da duk wanda ya ce maka bincike ma ya gano ƙarya yake. Waɗannan shubuhohi ne da suna nan tsawon shekaru, shekaru aru-aru. Duk wanda ya ce ma bincike ya gano ƙarya ma yake, babu zancen bincike. Shubuhohi ne da suna nan suna yawo a cikin mutane, kuma suna nan kamar yadda Balarabe yake faɗa, auha min baitil ankabut, ba su kai gidan gizo-gizo ƙwari ba. Raunin su ya fi gidan gizo-gizo ya fi shi rauni. To wannan shubuhar tana da ɓangarori guda biyu. Akwai ɓangare na yaƙi a addinin musulunci, alaƙar musulmai da waɗanda ba su ba, musamman alaƙa irin ta yaƙi da buɗe garuruwa da musulmai suke. Sannan akwai ɓangare na shin musulmai suna tirsasawa waɗanda ba su ba a kansu shiga addininsu, ko kuma ba za su zauna lafiya da kai ba sai ka shiga cikin addininsu. Hujjoji na shari'a, hujjoji na hankali, hujjoji na zahiri da suke ƙaryata wannan. Domin a wajen da shi mai wannan maganar yake cewa musulmai suna tirsasawa waɗanda ba su ba, akwai waɗanda ba musulmai ba, wanda idan ka bi tarihi za ka samu kakanninsu sun fi shekara 1000 a wannan wajen da yake zaune, kuma yanki ne na musulmai, an kafa daula ta musulunci. Amma har gobe, har jibi, har zuwa lokacin da Allah ya so, za ka samu akwai waɗanda ba musulmai ba. Sannan a cikin duniyar musulunci banda jazirar Larabawa, kaf, da wuya ka samu ƙasar da babu wanda ba musulmai ba. A iya sani na ƙasashen musulmai da suke musulmai 100% ba su fi ƙasashe guda biyar ba, ba su fi cikin yatsun hannu ɗaya ba. Akwai ƙasar Saudiya, akwai ƙasar Maldives, akwai ƙasa ta Somalia, sannan akwai ƙasa ta Oman, sai Libya, wanda wannan ƙasashen yanzu kan na da tabbacin duk idan ka je ma za ka samu waɗanda ba musulman ba. Bayan abubuwa sun canza, musamman irin Somalia da aka afka musu da yaƙe-yaƙe, dole an shiga ƙarƙashin humanitarian aids, an je an yi wa wasu talle fawa'an aukarhan, an sa su sun canza addinin su. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Amma idan ka je ƙasashe irin su Sham, za ka samu al'amarin duk ba haka yake ba. Don ƴan uwa, idan muka ɗauki kashi na farko, wato shubuha, wato kashin shubuhan na farko, yaƙi na musulmai da musulmai suke yi, shin musulmai su kaɗai ne suke yaƙi? Shin daula ta musulmai ko empire, imperatoriya, empire na musulmai a tsawon tarihi, daula Umayya, Abbasiya da Uthmaniya ta ƙarshe, shin su kaɗai ne suka yaƙi sauran al'ummomi, ko kuma an yi wasu dauloli da suke ba na musulmai ba da su ma sun yaƙi? Shin musulmai ne kaɗai suke yaƙi, ko kuma kowa ma yana yaƙi? Shin an taɓa kafa ma wata daula a duniya sannan ta faɗaɗa ba tare da ta yaƙi wasu ba? Amma ba maganar yaƙi ya kamata a tattauna ba a nan, a'a, wani irin yaƙi su musulmai, wani irin yaƙi suka yi? In za su yaƙi wanda ba su ba ya suke yi, shin suna da halaye da suka gindaya wa kansu? Shin akwai dokoki da Allah da manzansa suka sanya, suka ce idan za a yi wannan yaƙin a yi gwargwadonsu, ko kuma babu? Sannan waɗanda ba musulmai ba, su ya suke yaƙar musulmai in za su yaƙe su? Ya suke yaƙar sauran al'ummomi? Shin suna da dokoki? Shin suna da ƙa'idoji? Shin suna da haske daga Allah maɗaukakin sarki da suke bi, ko kuma yaya? Sannan insha Allah a ƙarshe mu zo mu ɗanyi muƙarana, ɗanyi gwaji, domin fidda gaskiya tsakanin yadda musulmai suka yi yaƙi a tarihi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda za ku ji abin mamaki dangane da adadin kafiran da aka kashe zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙe-yaƙen da ya yi kusan yaƙi 100 tsakanin wanda ya tura da wanda ya jagoranta da kansa a shekara 10, amma ba a kashe kafiri 1,500 ba. A ina aka taɓa samun irin wannan jagoran a duniya? Ya yi yaƙi shekara 10, yaƙi sama da guda 100 a cikin shekara 10, amma bai kashe mutum 1,500 ba. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Wa masu daraja, da farko yaki dai, yaki dai tsakanin dauloli ko yayin kafa dauloli, wannan abu ne da yake normal a cikin dukkan al'ummomi, haka rayuwar mutane ta gada. Dan babu yadda zai kafa dada sai ka yaki wani. To amma inda ya kamata a fito da gaskiya shine a duba ya musulmai suke yaki, ya waɗanda ba su ba suke yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke kallon sa, suke tuhumar sa da irin waɗannan tuhume-tuhume da addinin musulunci da suke mai hujumi, shi ya yace ayi yaki. Na farko kamar yadda muka ji, idan muka faro daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya musulmai suka yaki, Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi yaki. Sannan yaki-yakin da suka auku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, malamai na tarihi da Asir wal Maghazi suna kasa su gida biyu, akwai ghazwa akwai sariya. Ghazwa shine yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranta, ya kasance shine komandan musulmai, wannan an samu kusan guda 30. Sannan akwai saraya, sune so dakaru na aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura, ya nada wani jagora daga cikin jagororin sa wanda shi bai ji ba. Wani lokaci sukan fara daga mutane ɗan kadan, wani lokaci ba su kai 10 ba, wani lokaci 20 30 50 da sauransu dai, gurgudan yanayin ɗabi'ar yakin da kuma waɗanda za su fuskanta. To wannan kuma malamai suna cewa an samu kusan guda 75. Ibn Hajar al-Asqalani cikin littafin sa Fathul Bari da ya kawo wannan sabanin adadin, shin nawa ne adadin yaki-yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko dai wanda ya jagoranta, ko wanda ya sani, ko wanda ya tura aka aiwatar. To shi ya rinjayar da cewar sun kai yaki guda 100, da wasu suna cewa ghazawat guda 25 ne, su kuma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura akai guda 70 ne, kaga zai baka 95. Ibn Hajar ne yace sun kai guda 100. To amma babban abin da zai ja hankalin duk mai neman gaskiya, duk mai neman gaskiya, shine yayi tambaya akan kafirai nawa aka kashe, waɗanda ba musulmai ba, nawa ne suka mutu a yaƙe-yaƙe da suka auku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma ba mu zo magana akan cewar me yasa ma aka yaƙe duk waɗannan yaƙe-yaƙen, me dalilin aiwatar da su duka. Idan ka koma gaba ɗaya yaƙe-yaƙen duka yaƙi ne na difa'i, ma musulmai kare kansu suke, duk da wasu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai jira sai da kafiran suka auko mai ba, a'a yana jin labari kabila kaza ko jagora kaza ko wani kaza, yana shirye-shiryen zai auko mai da yaƙi, sai me, sai ya farmake shi. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas an samu jihadu talab, wato yaƙi na nema musulmai su je buɗe gari. Amma wannan ma idan musulmai suka je ba wai suna zuwa suke afkawa al'ummomi ba, a'a za su bada zabi guda uku, kamar yadda zamu ji. Gaskiya wannan mawdu'i ne da yake da fadin gaske, mu kuma muna zamani na sauri, mutane ba su da juriya akan bibiyan al'amari, musamman wani jawabi ko tattauna idan ta kasance tana da tsayi. Amma in ba haka ba, awanni ya kamata a ce an dauka domin bin al'amarin daki-daki da kuma kokarin da kokarin bayani wanda yake gamsashi Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Amma kamar yadda suke faɗa, al-labibu bil isharati yafhamu, shi mai hankali ta hanyar nuni ma yana iya fahimta. To kamar yadda na ambata, Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin yakin da ya jagoranta da wanda ya tura akai, an kirga yaki-yaki kusan guda 100. Guda 100 nan an yi su a cikin shekaru 10 na hijira, domin sai a garin Madina shekara ta 2 bayan hijira aka yi yaki na Badr, sannan yaki na Uhud ya biyo baya, sai kuma sauran yaki-yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya har zuwa wancan na ƙarshe da ya je can Tabuk. To a cikin shekara 10 jama'a musuranta, wani jagora a duniya ya shekara 10 yana yaki, a cikin shekara 10 yayi yaki sama da guda 100. Amma mutanen da ya kashe, wannan fa malaman tarihi suna cewa da musulmai da waɗanda ba su ba mutanen da aka ce ba su kai mutum 1500 ba la ilaha illallah sannan a cikin waɗannan 1500 din wanda ba su kai aka ba 1000 ne da mutum 80 wasu suna cewa musulmai da aka kashe a cikin yaki yaki annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 200 ne da 36 sannan waɗanda ba musulmai ba an kashe mutum 625 idan ka hada duka bangarorin zai baka mutum 861 wasu kuma suna cewa a adadin waɗanda aka kashe gaba daya mutum 1018 wannan fa ina baka labarin yakin da aka shekara 10 ana yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai sannan yaki kusan guda 100 domin a nuna maka yadda musulmai suke kokarin minimizing takaita adadin mutanen da za su kashe domin musulmai ba suna yaki bane saboda yaki wanda wannan ma wani bangare ne na wannan maudu'in da ya kamata a ce an tattauna me yasa musulmai suke yaki me yake sabbaba musulmai su yaki wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu to wannan sannan a cikin waɗannan mutum 1000 mace ɗaya ce tal daga cikin kafirai aka samu musulmai sun kashe a cikin duk yaƙe-yaƙen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma mace wani kuskure aka samu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake karantar da al'ummarsa da sahabbansa da komandojinsa Allah taqtulu walidatan wala mra kar a kashe yaro karami sannan kar a kashe mace kar a kashe tsoho kar a kashe fastoci a cikin cocinansu da duk wato idan kai ka duba kai bincike kai tunani akan waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a kashe su ne mutanen da ba su da alaka da yakin ta kusa ko ta nesa ba su taimaka ba ba su sa ayi ba sannan ba a nemi shawararsu ba kuma ka san su ne waɗannan bangarorin to musulmai kenan ba sa kashe ko ba sa yakar mutumin da bai yake su ba sannan bai taimaka an yake su ba ko da sun shiga cikin gari za su aiwatar da yaki to banda wannan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wannan mata da aka samu an kashe a cikin wani yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ganta a cikin matattu yayi fushi yace waye wannan aikin wani sahabi ya daga hannu yace ya rasulullahi na kama ta ne a matsayin ribatacciyar yaki sai ta yi kokarin kashe ni sai na je kare kaina wannan ya sanya aka kashe to ka duba ba bayan Allah idan ka dauko wannan duk da babi na muqarana zai zo a gaba yanzu idan ka dauko wannan surar da irin wannan rahama ta musulmai da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a filin yaki da musulmi baya manta halayensa na kwarai domin addini ne na Allah madaukakin sarki baya manta halinsa na kwarai shi baya manta tausayi baya manta cewar da ɗan adam yake ta'amuli yanzu idan ka dauki wannan ka sauke ka gwada shi da abin da Yahudawa suke yi a Filistin yakin Gazzan nan an kashe mutum kusan an kashe dan adam 70 cikin 70 din nan cikin 70 din nan 1 over 3 nan matattun kusan mutum kenan 20 da motsi mata ne da yara kina iya yakin Gazza a iya yakin Gazza an kashe mace da ta haura 10,011 amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙe-yaƙen nan kaf da aka yi so ɗaya aka taɓa samun irin wannan amma ba Yahude da yake wannan yankin shine yake da bakin da zai bude ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewar annabi ya karai ya zo da addinin da yake karantar da ta'addanci Allah madaukakin sarki ya datar da mu sannan idan ka dauki wani dan karamin takadiri kawai yakin duniya na farko da na biyu su suka sabbaba shi turawa ne mutum nawa aka kashe a yakin duniya na farko da aka yi daga 1914 zuwa 1918 an kashe mutum miliyan 20 a yakin duniya na biyu kiyasin su ka koma wikipedia da sauran su duk zaka samu wannan waɗannan alƙaluman ba musulmai ne suka kawo ba musulmai ne suka sabbaba ba suna cewa a yakin duniya na biyu daga 1939 zuwa 1945 an kashe mutum kusan daga miliyan 60 zuwa miliyan 80 kenan a tsakanin yakin duniya na farko da na biyu ana magana an kashe dan adam miliyan 100 ko miliyan 120 a yakin duniya na biyu a yakin duniya na farko shekara 4 aka yi ana yi yakin duniya na biyu shekara 6 duka idan ka hada shekara nawa zai baka su a yakin su na shekara 10 an kashe mutum miliyan 100 a yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shekara 10 an kashe mutane 1,018 tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba wane ne dan ta'adda kuma magana ta'addanci ake wannan bamu zo maganar ma me yasa aka yi yakin ba duka Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai kare kansu suke su kuma waɗannan shedanin suna yakin ne saboda tattalin arziki a galibin lokaci wannan lokaci kuma domin nuna cewar su fa masu karfi ne amma waɗannan da suka kashe mutum miliyan 100 su ne waɗanda suke da bakin da za su bude su zagi musulmai su zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah bayan Allah wannan abin zai zo in series haka dinka za mu dinka daukan matsalolin daya bayan daya sannan muna kokarin duba tarihi da kuma alakanta abin da ya faru a tarihi da yanzu sannan zamu ga zan yi kokarin kawo mana abin ta bangaren musulmai da kuma bangaren wadanda ba musulmai ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya shiryar da mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.